أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤثر. Masu kallonmu da sauraronmu a ko'ina a faɗin wannan duniya, musamman waɗanda suke jin wannan yare na Hausa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun fara a kwanakin baya bayani akan abubuwan da za su ƙara arziki, ko abubuwan da a dalilinsu Allah subhanahu wata'ala zai yalwata wa mutum arziki, a inda muka ambaci Alƙur'ani. Amma farawa muka yi ba mu gama ba cewa Qur'ani yana ɗaya daga cikin dalilai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ga mai karanta shi zai yalwata masa arzikinsa. Saboda haka maudu'inmu na yau shi ne dalilan da suke kawo arziki kamar ruwan sama. An ba kamar ruwan saman ma da zai ɗauke ba, awa yana zuwa ya yi ta zubowa kawai. Da kuma abubuwan da za su jawo ka samu biyan bukata cikin sauƙi. Abin da ya sa muka zaɓi wannan maudu'i da sauran maudu'ai waɗanda muka yi magana a kansu a baya, duba da irin halin da muka tsinci kanmu a wannan duniya da muke ciki, a wannan rayuwa da muke ciki, a inda duk wani abu in dai wanda zai faranta rai ne, in dai wanda zai kawo ci gaba ne a rayuwarka, kuma kowane ne kai. Wannan fa a wannan lokaci fa sun cije. Babu wani ɓangare da mutum zai samu sararawa, ko don saboda shi ma'aikaci ne, ko don saboda shi manomi ne, ko don saboda yana da sana'a, ko don saboda shi malami ne, ko don saboda shi waye, ko don saboda shi waye. Duk abubuwan sun ƙi su tafi yadda ake bukata, wanda muke jan hankali a nan, in dai muna so ya kasance Allah ta'ala ya raba mu da wannan ƙaƙa na kayi, da wannan darura, da wannan tsoro, da wannan firgici, da wannan baƙin ciki, da wannan talauci, da wannan rashin aiki, da wannan rashin sana'a, rashin kama sayar, da wannan ƙunci, muna so Allah ta'ala ya raba mu da su, to lallai sai mun yarda shi ne fa yake yin komai, shi ne yake ba da komai, shi ne yake hana komai. Ba wanda ya isa ya hana ka, ko wanda ya isa ya yi maka. abinda ba Allah ne zai maka ba. Idan haka ne ashe kenan mu fitar da zargi ga kowa mu ce wane ne sanadiya wane ne sanadiya shi ma wanda kake cewa shine sanadir shi ma hannunsa a kayake yana ya shiga uku. Wannan halin da ake ciki na duniya na kaka na kai wanda idan ka tsallake wannan ga wannan ka tsallake wannan ga wannan to duk karfin mulkinka duk yawan arzikinka duk hanyoyin da kake da su na rayuwa kai ma dole akwai waɗansu abubuwa da kake yin irin abubuwa na wannan rayuwar wanda kai ma yana damunka kuma ya zame maka tuwo a ƙwarya yana ce maka tuwo a ƙwarya wato ya zame maka ya yi katutu irin yadda kai ma ƙala kake yi in kana da kuɗi lafiya fa in kana da mulki to ai gashi nan masu mulkin wa za ka mulka mutane za ka mulka to ka rasa yadda za a yi kasance ka daɗaɗa musu ka samo musu wata hanya wacce za su rayu cikin jin daɗi in kana zaton wannan ne za ta kawo wata talakacin daɗi sai ga ba haka ba in ka ce wannan ne sai to saboda gaba ɗaya a manta da kowa da komai a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda za ka ce za ka dogara da shi shi ma ƙara yake ta wani abin da yake damunsa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surar Ali Imran lokacin da sahabbai wani akasi ya same su a yakin Uhud inda aka kashe musu mutane 70 suke tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam yaya wannan lamari ya faru gashi mu mun yi imani da Allah muna tare da manzon Allah kuma mun fito jihadi ne saboda daukar karamar Allah amma kun wannan tasku da wannan takeici same sai Allah ta'ala ya ba da amsa yace qul huwa min indi anfusikum wannan abu ya faru daga gare ku ne ni ba daga gare ni bane ba kuma daga annabi ne sallallahu alaihi wasallama ko daga alqur'ani ba daga gare ku ne kuka bar tafarkin da na dora ku annabi na ya dora ku qur'ani na yi muku jagora akan ku kai bari saboda haka wannan abin ya same ku saboda haka duk sanda wani abu ya samu duniya ko ya samu ƙasa ko ya samu wani mutum kar ya ce wani ne shi ne kansa in ya bincika to sai ya gano dalili wannan ce ta sa muka zaɓi irin waɗannan maudu'ai don saboda ƙoƙarin sake saita al'umma da izinin Allah irin yadda ko dai al'ummar gaba ɗaya ko kai kanka tunda Allah ta'ala a surar Ma'ida yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum ya ko inda kuka yi imani kowa iji da kansa in kai ka kyautata tsakaninka da Allah shikenan la yadurrukum man dalla idha hadaytum wanda ya bata ba zai cuce ku da komai ba ku in dai kun shirya kowanne iji da kansa kuma wannan shine zamanin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin cewa kowa iji da kansa lokacin da mutane suke zaman 'yan murna kowa akwai inda isa gaba. Lokacin da ba wanda yake sauraron wani, kowa yana ganin malamin kansa ne, fakihin kansa ne, kowa yana ganin shugaban kansa ne, jagoran kansa ne, baya sauraron shine Allah ta'ala. Lokacin da a ajab wato kowa yake zuwa ra'ayin jirai, duk sanda kowa yake ganin cewa ra'ayinsa shine ra'ayi, ra'ayin wani ba ra'ayi bane, da haka har a gangara aka koma ma ra'ayin Allah ma shi ma ba ra'ayi bane, ra'ayin annaba ba ra'ayi bane, ra'ayin malami ba ra'ayi bane, wanda haka muke ciki a yanzu. To a wannan lokacin ne Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fassara wannan ayat da ce, to duk sanda duniya ta zama haka, to alaikum anfusakum, kowa iji da kansa, kowa i gyara kansa. In fa zaka koma ga Allah din kai kanka, to insha Allah shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ji kunci lamarinka gabaki daya, wanda kuma ya kasance kishiyarka ne, ko abokin gabarka ne, ko wanne iri ne, ko wanne irin abu ne, Allah ta'ala ya dauki gabaran shi zai kare ka. Tunda shi fa yace la yurrukum man dalla idha hatadaitu, in ku kuka shirya kuka bi hanyar Allah kuka bi umarninsa kaman yadda yake, to babu wanda ya isa cutar da ku da kowanne irin abu, kuwa bai isa ya cutar da ku a lafiyarku ba, bai isa ya cutar da ku a ranku ba, bai isa ya cutar da ku a dukiyarku ba, bai isa ya cutar da ku a iyalanku ba, bai isa ya cutar da ku a hanyar neman abincinku ba, bai isa ya cutar da ku a cikin gidanku ba, bai isa ya cutar da ku a halin tafiya ba, bai sai cutar da ku a sama ba, bai sai cutar da ku a ruwa ko a ƙasa ba, ko ya cutar da ku kuna bacci, ko ya cutar da ku ido biyu. Allah ne ya faɗa la yurrukum man dalla idha tadidu, in dai kuka kasance akan tafarkin da Allah ta'ala ya dora ku, kowanne idan ya kame ya koma ga Allah subhanahu wata'ala, to haka abin zai zama, babu yadda za a yi wani ya cutar da shi don saboda cewa shi azzalimi ne, ko don saboda cewa shi mucuci ne, ko don shi barawo ne, ko don shi wane ne, bai isa ba. Waye faɗa? Allah ne ya faɗa da nassin Qur'ani a surar Ma'ida. To saboda haka mu koma, kowa ya yi ƙoƙarin komawa. Saboda haka maudu'inmu shi ne abubuwan da yake kawowa, suke kawowa arziki da izinin Allah ya zama kaman ruwan sama, kuma Allah ta'ala diye maka abubuwan da kake bukata kaman yadda kake bukata cikin sauki da izinin Allah. Shi ne na farko, shi ne karatun Alkur'ani. Littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma farraɗana fil kitabi min shay, ba abinda muka bari ba mu kawo shi ba a cikin Alkur'ani. Kina ai kaga arziki yana ciki, lafiya tana ciki, ɗaukaka tana ciki, jin daɗi yana ciki, samun aiki, samun makaranta, samun duk yana ciki, ba abin da baya ciki. Idan an ce arziki, ya kamata a tsaya a nan. Arziki shine duk wani abu da za ka bukata a rayuwa, ko duk wani abu wanda ba za ka rayu ba sai da shi, shi ne arziki. Ba kaman yadda wani suke ɗaga kuɗi kawai shi ne arziki, to in kace kudi shine arziki to ai kudin zai iya saya maka abinda zaka ci da abinda zaka sha da gidan da zaka zauna da abinan tufan da zaka sa da sauransu diddi an dawo arziki saboda haka idan amma idan an ce arziki to abinda ake nufi duk wani abu wanda zai kasance ba za ka rayu ba sai da shi kenan ba wai sai kai kade mutum ba har mala'ika har aljinnu har dabbobi har kwari har tsuntsaye har kifaye kai hatta ma abubuwan da ba masu rai ba hatta bishiyoyi hatta tsirrai hatta kasar kanta duk Allah ta'ala shine yake saukar da ruwan da zai raya su fa ahaya bihil arda ba'da mautiha Allah ta'ala shine yake raya kasa bayan ta mutu da ruwan sama saboda haka dukkan shine Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma min da batin fil ardi illa ala rizquha babu wani abu da yake ba da yake tafiya a bayan kasan nan face Allah ta'ala shine yake bashi dukkanin abin da zai rayu shine yake bashi iskar da yake shaka shine yake bashi lafiyar da yake tafiyarwa da abubuwa da kuma ƙarfi da hankali da sauran kowanne irin abu wanda ba za ka rayu ba kuma rayuwar ma ya kasance rayuwa mai daɗi rayuwa ba wai rayuwar kawai ba za ka ga mahaukaci a raye yake amma kuma rayuwar ba cikakkiya ba to shi Allah subhanahu wataala shine zai ba da hankali shi yake ba da hankali kowanne irin abu wanda za ka bukata kai mala'ika kai shaidani kai aljini kai mutum Allah ne yake ba su abinci saboda haka tsuntsaye Allah ne yake ba su abinci kifi Allah ne zai ba shi abinci shi ne dabba kowa da komai da mai rai da marar rai kuma ba nan ya tsaya ba za ka yi to kuma shi zai ba su to ya san inda suke waya ala mustaqarraha wa mustawda'aha inda kowa yake inda komai yake ya san zai ba shi abinda zai rayu ko kuma zai yi masa yadda zai rayu zai kula da shi ya rayu zai tanadar masa duk abinda zai rayu inda yake a tabbace da inda yake a boye ko menene kuma ba nan aka tsaya ba kullum fifita bi mubi yana rubuce a littafi wa inda huwa fatihul ghaib wa ni littafin shi lahu al-mahfuz la ya'lamu illa wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasaqu min waraqatin illa huwa ya'lamu ganye wannan in ya fadi Allah yana sane da shi wala habatin fi zulmatil ardi wata kwaya a cikin duhun kasa Allah ta'ala ya san da ita kai wala radadi duk wani abu danyi wala yabisu duk wani abu busheshe ya san shi ba ya san shi kawai ba a yana rubuce a lauhul mahfuz wannan mai sani din wannan masani wannan mai isar wanda huwa ala kulli shay'in qadir shine yace ya dauki shine ya dauki nauyin arzikinka ba kai kade ba komai da ya halitta kuma ya san inda kowa yake ala ya'lamu man khalaqa ku saurara Allah ya san fa wanda ya halitta ya san wa'anda ya halitta kuma kan rabbuka nasiya Allah baya mantuwa ما ma min dabbatin illa huwa akilun bi nafiyatiha. Duk wani ne rai Allah ta'ala yana riki da shi likon kuma da ba zai iya kubcewa ba, kaga ba ya san shi ba kenan kawai. Idan muka je surar Ankabut, Allah ta'ala yana cewa wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-samiul alim. Kowace irin dabba, kowane mai rai, duk abin da yake bayan ƙasar nan shi ne yake ba shi abin da zai rayu. Ayoyin da suke magana cewa Allah kaɗai shi ne yake ba da arziki suna da yawan gaske. A tabara muna karanta cewa amman hadha alladhi huwa jindun lakum yansurukum bidunir rahama, taimako kana neman taimako kana neman kariya, Allah kaɗai shi ne yake ba da taimako, shi ne yake ba da kariya, ya kare ka daga abokan gaba, ya kare ka daga dukkan wani abin ki. Wane ne zai kare ka? Jindun, wace irin runduna? Yansurukum bidunir rahama, da za su iya taimakon ka ba Allah ba? Babu. Kenan za mu gane ashe arziki ba wai sai kuɗi shi ne arziki ba, gashi taimako shi ma wannan arziki ne. Allah kaɗai shi ne ke taimako. Amman haza ladhi yarzuqukum in amsaka rizqa, to kuma waye wannan da zai arzuta ku idan shi Allah ya riƙe arzikinsa? Babu. Allah subhanahu wa ta'ala a shi kenan ba wai ka damu da yadda za ka rayu ba, ka damu da yadda za ka bauta masa, me yace ka yi, me yace ka bari, shi abin da yake nema kenan. Hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da shi umarnin da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, mu ma muna cikin wannan. Wa murahalaka bis salati wasabir alaiha kaman yadda yake cikin sahih. Sahih. Ka umarci iyalanka bis salati, da yin sallah, wasabir alaiha kuma ka jure ka dage kai ta yin ta sallah. La nas'aluka rizqan, ban ce ka nemi arziki ka wahalar da kanka wajen wani neman arziki, ka tara arziki dukiya da sauransu, wannan ni na ɗau nauyin wannan. Na hannar zukuk, Allah ce mu ne za mu arzuta ka. Da Allah yanzu Allah ta'ala ce shi yake arzutawa. Na ɗaya, ka yi tsammanin cewa za ka nemo arziki, za ka nemi arziki a gurin wani. Na biyu, ko kai tsammanin cewa kai za ka iya arzuta wani? To shi kenan, idan kuma ka je kana neman arziki a wajen wani, to shi kenan kai da kanka san ka saki hanyar samun arziki. Imam Ghazali a cikin littafinsa Ya Ulumuddin ya kawo kissa ta wani bawan Allah da yake da yalzinci wajen Sayyidina Umar, yana neman wata bukata irin ta duniya ta arziki. Amma Sayyidina Umar kawai sannan ya yana amirin amma san san bai kula da shi ya damu ya damu ya damu sai wani masani ke ce da shi wai shin kai ta ya zaka bar Allah subhanahu wataala kai ni wato wata biyan bukata a wajen wani kaje kalzanci karatun Qur'ani man saboda ka sai ya ji wannan shahakar sai ya je kaurace yana karatun Qur'ani kawai yana ibada sai na Umar kuma yi ne mai shira ita fi gurinsa ya shiru ya ce ai ni na samu Allah wanda shi ne ya wadatar da ni ga barin Umar Umar ɗin kuma me ni da na kama Allah ne Qur'ani nake karantawa littafin Allah komai yana ciki komai yana ito me ka samu a cikin Qur'ani na samu wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun arzikinku yana wajen Allah man ce fis samai ba ba ana nan wai a sama kawai ba ko da ke ruwa daga sama yake zuwa amma dai ana nufin arzikinku a wajen Allah yake wa ma tu'adun da abin duk da ake yi muku alƙawari a lahira ma ba ma na duniya ba shi tun da na samu haka ko shikenan yanzu ba na buƙatar komai ba a gurin ka ba a gurin kowa Allah ne ya wadata ni shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ko da yake ayo muke kawo yana cewa alqur'anu gina la faqara ba'ada wadata ce babu talauci bayansa in je ka kama qur'ani to zaka zama cikin wadata wadatar da ya kasance har abada talauci ba zai labe ta ba wala ginan dunahu kun babu yadda za a yi mutum ya samu wadata ba ta hanyar qur'ani ba duk kudin da ka samu duk dukiyar da ka samu duk mukamin da ka samu duk karfin da ka samu duk kisar da ka samu duk daukar da ka samu in dai ba qur'ani ne sanadiyar ta ba wannan talauci ne la gina dunahu babu wadata in ba tare da qur'ani ba Allah subhanahu wataala har yanzu yana fada kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun mahalicci mutun da aljan ba sai dan saboda mana gani fa kawai Allah ta'ala ya halicci halittarsa ne kawai don su bauta masa amma sai su ki bauta masa su je su tawhalar da kansu a abin da bai nemi su ba neman wai yadda za su rayu neman yadda za su kare kansu daga abokan gabansu neman yadda wai za su samu lafiya neman yadda za su samu abubuwan rayuwa neman yadda za su samu idan aure ne idan abin hawa ne idan aiki ne in sana'a ce sai su bar bautar Allah shi kaɗai su concentrating a kai su mai da hankali a kai kada maganar ɗaukaka maganar arziki ya kasance ta riƙa fusgar hankalinsu su tsaya ga Allah subhanahu wataala haka yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun watan zaria ma uridu minkum min rizq ma da neman wani arziki a wajen ku abinda za ku rayu ko kuma abubuwan da za ku rayu ku nema da kanku ni ba wannan ce ma manufar da ta sa na halice ku وما أريد أن يؤمن kuma ba ina nufin mutane su ciyar da ni saboda ka su wahala wajen neman abubuwa su ƙi bauta ta su rika neman abinci neman kuɗi neman ɗaukaka neman wannan wani duk ba wannan idan suka haƙura da bautar Allah subhanahu wa ta'ala suka ji tsoronsa suka yi biyayya ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam to su sani cewa inna Allah huwar razzaqu zul quwwati al-matin na shine mai yawan arzutawa razzaq fi tafazil ar-razzaq mai yawan arzutawa ba raziku kawai ba raziku shine mai arzuta wannan kuma rabbaku mai yawan arzutawa kuma zulquwa kuma mai ƙarfi idan ya arzuta ka idan ya baka lafiya idan ya baka kai ka dauka in ya baka mukami zulquwa kuma sai ya kare ka yana da ƙarfi ba zai yadda abubuwan da ya baka na ɗaukaka na lafiya na jin daɗi na mukamai ya bari kuma wani ya kasance ya zo ya hana ka jin daɗin wannan duk abubuwan da ake samu a yanzu mutane sun tara dukiya amma kuma waɗansu abokan gabata sun hana su jin daɗin wannan dukiya din mai dukiya yanzu din mai mukami yanzu ya rasa inda zai sa kansa shi ma saboda ka waɗanda galibi idan ba dan saboda waɗansu abubuwa can da can ba wanda ma ba shi da komai ya fi kwanciyar hankali a wannan lokacin saboda irin abubuwan da suke faruwa mutum yana zaman zamansa sai wani abokin gaba kawai zo ka a arha a bagas kawai ya kishi shi to bai dogara da Allah subhanahu wa ta'ala a komai nasa ba bai dogara da zulquwwatul matin ba al-matin shi babu yadda za a yi a cutar da shi al-azizu shine wanda ya kasance ya buwayi kowa kuma shine ya fi kowa ƙarfi shine galibin al'amuri da za ka rabu da shi kai ma sai ka zama al-azizu irin yadda babu wani wanda ya isa ya cutar da kai babu wata halitta ko shaidani ko aljini ko a duniya ba a gani cewa idan mutum ya rakabu da wani babba shi kenan kawai sai ga ba a yi cutarwa da shi in kaga an cutar da shi to sai wani abu na musamman kuma daban amma dai haka dai a ce wanda an san cewa shi na wane ne ko na shugaban ƙasa ne ko na gwamna ne shi ko na alhaji wane ne ko na malam wane ne ka duba zaɗa ga malamai waɗanda suke takama da yanzu su suna faɗar maganganu wai don kawo da gidansu duk irin wannan wanda kuma shi ba kowa ba ne kuma da ya yi magana dandan za ka ga amince a kansa da dan ba shi da bebe dogara da kowa ba to wanda ya kasance haka mutum ma kenan in ka dogara da shi to bale kuma a ce da Allah ka dogara saboda ka ayoyi da suke nuna cewa Allah ta'ala shi ne yake arzutawa mu ɗauki wannan ayar da take cewa fitowa. Yunusa kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa yake arzutawa wa yake arzuta ku a sama da ƙasa wa yake tafiyar da rayuwar na sama da na ƙasa fa sai kulunalla daga sun ce Allah ne hatta kafirai ma sun sani in kuma ka zo sotin saba'i Allah ta'ala ne kul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin kada me su waye ke arduta arduta ku a cikin samai da ƙasai jiji ka ce Allah sun kasa ba da amsa ka ga mun kai ce ke amsa yace Allah ne yanzu duk wannan ayoyi yanzu bai ishe ka in kana neman arziki in kana neman wadata in kana neman aiki in kana neman daukaka ka koma a gare shi ba wannan ayoyi suna da yawan gaske a cikin Al-Qur'ani wanda suke nuna cewa Allah ta'ala shine yake arzutawa yake arzuta wanda ya ga dama yake arzuta yake talauta wanda ya ga dama ai duk mun duggasa Allah ya basu rizqi liman sha'a wa yaqdir shine yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama yake kuma kuntatawa ga wanda ya ga dama wannan ayoyi suna da yawa wato shi Allah ya basu rizqa liman sha'u min ibadi wa yaqdir la a guri biyu wato saba'i da kuma an kabu Allah ya basu rizqa liman sha'u min ibadi wa ya kadir mutum namli kuma Allah ya basu rizqa liman sha'a wa ya kadir ga sunan da yawa alam ya alamu an Allah ya basu rizqa liman sha'a wa ya kadir zumari alam yara wannan Allah ya basu rizqa liman sha'a wa ya kadir sautin ruhu duk gasa ta duk gasa nan a cikin Al-Qur'ani irin waɗannan ayoyi suna da yawan gaske kuma muna so da mu yi ishara dai a gane suna da yawa kuma mun koma ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama cewa Al-Qur'ani sanadiyya ne karanta shi in dai ana karantawa za a samu zama cikin wadata akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-baytul ladhi yuqra'u fihi al-Qur'anu ya kasuru khairuhu wa yuwassa'u ala ahli wa tahriruhu al-mala'ikatu wa tahjiruhu ash-shayatin gidan da ya kasance ake karanta al-Qur'ani alherin su zai yawa za a yalwatawa mutanen wannan gidan arzikin su kuma mala'iku za su zama su ne abokan zaman su a gidan su ne makwabtan su dimin da'imin mala'iku za su kasance a gidan wata hajiru ash-shayatin su kuma shaydanu su kaurace wa gidan wannan rayuwar kamar da irin mutanen da suke zuwa gare mu zaka samu mutane ka samu gida ne guda gida akwai family na gidan sun kai ashir amma kowanne tun daga farkon haihuwarsa har a yanzu da yake a kunci yake a masifa yake a cuta yake da zai nemi wani abu ya samu cikin sauki ba suna fa da yawa ni bazan iya ma wato lissacewa na gano adadin waɗanda suke zuwa da irin wannan ƙara raba da irin wannan complaint aure ba zai yi ba kyakkyawar rayuwa babu babu aikin kirki babu kwanciyar hankali babu farin ciki babu jituwa da jama'a tsakaninsu da jama'a hulɗa social life ba za ta yi ba hanyar neman abinci ta toshe kuma kullum rashin lafiya daga wannan sai wannan addini ya gagara a gida to sirrin ashe rashin karatun Qur'ani da gidan ana karanta Al-Qur'ani ba za a samu ba za su shiga cikin wannan halima ko mutum daya tunda annabi ne sallallahu alaihi wasallama as-sadiqul masaduq وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى شيني wanda ya fadi wannan gidan da ake karanta alqurani cewa arzikin sa zai yawa alherin sa zai yawa in an ce alheri komai wanda za a ce farin ciki zai yawa kuma din ma wai wasau ala ahlihi kuma za a yalwatawa mazauna wannan gidan a arzikinsu a iliminsu a jin daɗinsu a farin cikinsu a kwanciyar hankalinsu a duk abin da suke nema sai Allah sai ya yalwata musu ba zai ba su kaɗan ba zai ba su wanda zai zo ya ƙare ba zai ba su abin da zai kasance bai ishe su ba komai a yalwace sannan kuma ga mala'iku dama inda mala'iku in akwai mala'ika a nan to babu yadda za a yi shedani ya kasance shi ma yana nan magana cewar ai aljanu ne na gado kaza kaza ko su zo su ce ai mu dama nan aka zo aka same mu ko su ce a'a aljanu ne wanda dama tun iyaye da kakannu haka nan suke duk wannan rashin karatun alqurani saboda ga nan fa'ida masu wannan hali suna da yawa so ga hanya nan abubuwan da Allah ta'ala ya hore muku na karatun Qur'ani ko da daga alanta da kaifa ne zuwa nafi ka rika karantawa a umarci mutanen gidan da ƴaƴan mazansu da mata da mai gidan da matan gidan in ma akwai wani wanda yake zuwa yayi haka ake rike da shi a gidan ko mai aikin gida ne duk a umarci su da karatun Al-Qur'ani a kullun alalaci izubi kullun in kuma wani abu ne wanda kwanan nan ya faru gidan ya ki zaunuwa gidan ana firgita ana jin jefe-jefe ana jin hayaniya ana jin kaɗe-kaɗe ana ganin abubuwa ƙwarina ne ana ganin ƙadangaru ne ana ganin maguna ne ana ganin kannuka ne shi ma irin wannan yana da yawa a halin yanzu gidajen da yake a halin yanzu a haka to irin wannan shi kuma sai a samu wani makarancin alqur'ani ya yi jagoranci waɗansu mutane ka samu kankan mutum kudu haka su zama su biyar sai a je sai a karanta surar baqara karanta yau, a karanta gobe, a kwana biyar shi kenan. Ba za a ƙara jin komai ba, insha Allah. Mu jarrabi ne, mun jarraba shi dubunnai, ba mu san iyaka ba. Saboda kuma akwai irin abubuwan kuma da ake da su, su kuma waɗanda ake yayyafawa a gida, kuma su ma akwai su, su ma suna hana, suna korar waɗannan shaidanu da aljanda suke hana mutane sakar da cikin gida, ko su zo a mafarkinsu ko a ido biyu suka razana su, irin su kabus, irin waɗanda mutum yana kwanci ya riƙa mafarkin kaman ana binsa za a kama shi, amma ya kasa gudu, yana so zai hawo wani guri, ya kasa hawa kuma ga wani abu a abin nan fa a ƙasa, yana so ya kama shi amma kai ya kasa hawa, ko kuma abin a sama yake, yana so ya sako zai kama shi amma kuma ya kasa sako, ko yana so ya gudu ne amma kuma hanyar ba ta da kyau, ko kurin saboda ta zama fiririya ce, ko ta zama kwazzabo, ya kasa gudu. Irin wannan shi ne kabus, nightmare. To dole irin waɗannan, irin wannan nayyafawan shi ne yake da amfani a irin wannan, ko irin dannau ɗin nan. Kuma mutum ido biyu ne, amma ya riga jin kaman ana binsa a baya, kaman ya waiwaye ga mutum, ko ya riga jin kira, ko ya riga jin sallama. A kira sunansa, sai ya amsa ce ayi ba a kira ka ba. Didi irin wannan faduwar ba daidai da ba dole. Irin wannan wasuwashi na a tafkirin kasari da mutum zai riƙa yin sa dole na saban Allah ne. Karkai karatun Qur'an nan da aka ce kana yi, wato mutuwa za ka yi. Shi Qur'anin ma ka sani kaza, haka za a ta sawa mutum wasuwasi. To duk irin waɗannan karatun Al-Qur'ani shi ne da irin abubuwan da muke cewa ana yayyafawa. To saboda haka kenan, idan akwai mala'iku babu shaitani. Ai shi ya saka Annabi sallallahu alaihi wasallam, in ka ji carar zakara kai sauri ka roki Allah subhanahu wata'ala bukatunka. Ɗaya daga dalilan karɓar addu'a shine sanda zakara yayi cara, saboda shi baya cara sai ya ga mala'ika. To tunda mala'ika yana nan, to kana addu'a zai ce amin. Duk wanda mala'ika ya ce amin a addu'arsa, wannan addu'a ta zama karɓaɓɓiya ce. Amma jaki, duk sanda ka ji jaki ya kuka, shi kuma shaidani ya gani, saɓani kenan. Saboda haka shi gidan da ba a karatun Al-Qur'ani, shi kuma alherinsa ne zai ƙaranci, wa yaziku ala ahli, ya ƙuntatawa, wato gidan sai ya ƙunci ga waɗanda suke ciki, duk su zama cikin ƙunci, cikin talauci, cikin damuwa, cikin baƙin ciki, kullum baƙin ninkufarci a junansu, ma ba sa jurewa maganganun junansu, sai su riƙa faɗa a junansu, kowa zuciyarsa a sama. Saboda haka in wa jama'a suka fita ma'amala da mutane haka ne, in zuwa aka yi gidan haka ne, duk mutanen gidan haka suke a dame a cikin ƙunci na abin hannu, cikin talauci, aiki ba zai samu ba, makaranta ta kirki ba ta samu ba, ba zai ci zaɓe ba ne irin wannan, sai ta tsayawa. Kai duk wani abu dai wanda za a ce dai nema za a yi za a samu, ba zai samu ba. Don me? Saboda ba a karanta Qur'ani, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. aka san wancan gidan da ake karatun Qur'ani kuma sai ya kasance tahriru kulli mala'ika shayatin sai kuma shaytanin zo su maye gidan wa tahjiru kulli mala'ika sun kuma mala'iku su kwashi nasu ya zama sun bar gidan kai ya ake da gida wanda shaytanu ne a cikin gidan ya kaga mutanen da su kawai a cikin shaytanu suke ba su da kariya sun bar kari turan tubani tunda ba a karatun Qur'ani kuwa to ko lalle ko shaytanu ne a gidan kuma ba abin da zai raba su da wannan gidan kuma karuwa zafi tai dan shi aljini ko shaytani in ya zo wucewa ta kofar gida in ya ga da akwai manyan mutane akwai inuwa wacce zai iya shiga da muke magana inda zai zo ya zauna ya fake da waɗannan manyan shaytanu ya ci gaba da aikata abin da ya ga dama ba za a yi mar komai ba to kawai sai ya shiga wani ma in ya zo wucewa kawai sai ya shiga wani ma in ya zo wucewa sai ya shiga kullun gidan aljini za su yi ta karuwa shaytanu kenan ku har abada wannan gidan ba da zaka nemi farin ciki a wannan gidan ka samu ba yadda wani zai nemi wani abu a wajen Allah subhanahu wataala ya samu abin nan lafiya ce abin nan arziki ne abin nan daukaka ce abin nan kuɗi ne abin nan menene gida ne mata ce ya'ya ne haihuwa ce yin nasara ne a tafiya da irin waɗannan ba za su samu ba saboda shaytanu ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda karatun alqur'ani ashe wato yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawowa dalilai na arziki dama mun za mu kawo su ne kashi yau mun kawo qur'ani a gaba kuma sai mu kawo har yanzu wani dalili mun kai koda guda goma ne haka shi kenan kuma sai mu kawo abubuwan da su kuma su suke hana arziki tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ta'ala yakan hana arziki yakan hana mutum arziki yakan hana shi abinci da biyan bukata saboda wani zunubi guda daya ashiri na hasken musulunci a gidan rediyon Kano na fara kawo irin waɗannan shi ma mun kammala wannan sai mu koma irin su ina jiran lokaci ne mai ake ciki to ai baka nuna ba sai an magana to ba ma professional bane ko to saboda haka insha Allah samu anan abin da muke fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon karanta alqur'ani Allah subhanahu wataala ya sa kuma mu samu duk irin alƙawari da alkhairan da Allah subhanahu wataala ya tandaro masu karatun Qur'ani. Allah subhanahu wataala ya raba mu da shaytanu. Kuma babu shakka na tabbatar mutane za su yi ƙoƙari wajen raya wannan sunna ta karatun alƙur'ani. Allah mu roƙanka akan cewa alƙur'ani ya zama jagora zuwa ga kowane irin alkhairi na duniya da lahira. Allah subhanahu wataala muna roƙanka ka sa mana ƙauna da sha'awa da ɗoki da niyya na karatun alƙur'ani. Baya ga cewa shine littafin mu na shari'a, kuma ashe kuma ga sharin littafin mu ne na rayuwa. To Allah ka tabbatar da mu tare da shi. Allahumma hadha du'a'u wa minka al-ijabatu wa hadha al-jahdu minna wa alayka at-tuklalu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.